Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballani tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hanci. A yau ranar Talata 31 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa karin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya ya yi, don canja tsaffin kuɗi ya rage zullumin jama'a da ke fafutar yin canjin. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani bom mai karfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin, inda ya kashe mutane akalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150. Wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, a cewar 'yan sanda. Wani babban jami'in 'yan sanda a fashewar ya tabbatar wa muryar Amurka adadin waɗanda aka kashe, ya kuma ce akwai fargabar adadin zai karu saboda har yanzu akwai masu ibada da ba a san inda suke ba, da kuma gawarwakin wasu da ba a tantance ba. Wani babban jami'in tsaro, Shafi'ullah Khan, ya ce an gano wasu mutane biyu da suka tsira a cikin baraguzan gini. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba, yayin da Kiev ke neman ƙarin gawartattun makamai don yaƙi da mamayen Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. A makon jiya ne dai, Ukraine ta samu ƙarin tallafi a lokacin da Amurka da Jamus suka yi alƙawarin tura mata tankokin yaƙi, bayan da Jamus ta kwashe makonni tana ɗari-ɗari game da batun turawa Ukraine ɗin tankokin yaƙin Leopard 2. Shugaban ƙasar Belarus, Alexander Lukashenko, ya isa ƙasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emmerson Mnangagwa, da nufin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa Harare, babban birnin Zimbabwe, don ziyarar kwanaki biyu, inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ne na kusa. Belarus, da ke a ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet, ta goyi bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, yayin da Zimbabwe ta yi kirarin ita 'yar ba ruwa naci, ta kuma ƙiyin Allah wadai da Moscow. Shugabannin biyu sun shirya ganawa a yau Talata. Za a yi tattaunawar ne da nufin ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da ke tsakaninsu a fannonin siyasa, haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da noma, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Zimbabwe a cikin wata sanarwa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Karin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya ya yi, don canja tsaffin kuɗi ya rage zullumin jama'a da ke fafutukar yin canjin. Yanzu za a sake rufe canjin a ranar 10 ga watan Fabrairu mai zuwa. Kazalika, ƙarin ya sa waɗanda ke ɗari-ɗarin karɓar tsaffin kuɗi sun daina inda suka ci gaba da karɓar tsaffin kuɗin. Daga Abuja, ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya ya haɗa mana.
Nan tituna Abuja ne, inda mutane kan zagaya daga wannan na'urar canjin zuwa wacan don neman sabbin kuɗi, amma sai su samu wayan.
A 10-day extension of the deadline from January 31, 2023 to February 10.
Tun gabanin ma ƙara wa'adin daga sanarwar gwamnan babban bankin gwadin Emefiele bayan gana wasu da shugaba Buhari, mutane kan wuni a bankuna don shigar da tsaffin kuɗinsu a susu, amma ba sa samun sabbin kuɗin. Har yanzu shugabannin al'umma ba su hango ƙara wa'adin ne maslaha ba, inda suke cewa barin ƙofa a buɗe na yin canjin har tsaffin kuɗinsu ƙare shi ya fi zama a'ala. Sheikh Sani Haya Jingir ya ce ba alama sassauci ga jama'a a zaren.
Ya tilasta wa kowa ya bude account kuma ya zuba baya da ikon diba su inda aka ga dama muna ce wannan ya saba ga ka'idar yancin dan adam da wanda suke kai a gwamnati da wanda suke hankoran hawa to mu ga musu takura wannan bata nuna yanci ba da wanda suke kan da wanda za su hausa ba mu yancin mu da Allah ya ba mu zama muna da daman ba da ajiya muna da daman karba mai abin da muke so da shi amma idan aka hana wannan bayanan da yan siyasa ke mana na cewa akwai walwala ta yanci a demokradiya to mun kasa fahimta
comrade Muhammad Aliyu Wayes shugaban kungiyar kare yancin dan adam ne a Arewa maso gabar dake cewa ba laifi a kara wa'adin in an bi tsarin da ya dace
tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na kwana goma akan wannan harkar canjin kuɗi ta yi amma matsalar da talakawa suke samu shine za ka je banki din ba kuɗi hannun jama'a ba ƙananan kuɗin ba kowane irin kuɗin ma yanzu a hannun jama'a wahala ake ta yi wajen gudanar da harkokin yau da kullum musamman cewa akwai matsala a ciki in gwamnati ya kamata ta duba ta fantsamo kuɗi cikin bankuna da cikin POS duka a samu sauki amma ana cikin wahala
A Nasara in Malam Hamza da Mu Abdulhamid barin kofa a bude na canjin hatsoffin kudin su kare shi zai taimaki jama'a
saboda haka wannan mu tunanin mu ba ma a ce wai a ƙara ka a far shi a sake duk lokacin da tsohon kudi ya je kowane banki su rike shi amma kuma a baka sabu a madadin sa wannan shine abin da zai taimaki mutane mun ga kuma a kasashen duniya da yawa idan an zo za a canja kudi ko wani meye ma za a canja to akan bar tsohon da sabon su tafi tare har tsohon ya kare to gaskiya wannan shine abin da ya kamata a yi babu shakka wannan an yi kuskure mu a fahimtar mu kuma muna fata kar a sake yin irin wannan kuskure don yana cutar da jama'a
har yanzu dai ba wadatar tsaffi balle sabbin kudin a hannun mutane da hakan ya sanya musamman matalakawa zama cikin zulumi da kin jinin gwamnatin Buhari wacce ta shigo mulki a 2015 ana ayyururi da kuma alamun za ta gama a 2023 nan ana wayo Allah Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
A gaida Nasiru da Maili kai har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Jiya Litinin ofishin jakadancin Amurka da ke Turkiya ya gargaɗi Amurkawa da cewa akwai yiwuwar kai hare-hare kan majami'u da wurin ibadar Yahudawa da kuma ofisoshin diplomasiya a birnin Istanbul. Wannan shine karo na biyu a cikin kwanaki hudu da kasar ta fitar da sanarwar gargaɗi bayan aukuwar lamarin ƙona Alkur'ani mai tsarki a ƙasashen Turai. A cikin wata sabuwar sanarwar tsaro, ofishin jakadancin na Amurka Ya ce ta yiwu 'yan ta'adda su kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren da 'yan kasashen yammacin duniya ke yawan zuwa, musamman a unguwannin Biolu, Galata, Taksim da Istiklal da ke birnin. Sanarwar ta kara da cewa hukumomin Turkiyya na gudanar da bincike a kan lamarin. A ranar Juma'ar da ta gabata, ofisoshin jakadanci da yawa da ke birnin Ankara, ciki har da na Amurka, da Jamus, da Faransa, da kuma Italiya, suka fitar da sanarwa a kan yiwuwar kai hare-haren ramuwar gayya a wuraren ibada, biyo bayan aukuwar wasu lamura daban-daban inda aka ƙona Alkur'ani mai tsarki a Sweden, Netherlands, da kuma Denmark. Kasar Azerbaijan ta ce ta dakatar da aiki a ofishin jakadancinta da ke Iran kwanaki bayan da wani dan bindiga ya afka ofishin jakadancin ya kashe wani mai gadi tare da jakkata wasu su biyu. Iran dai ta ce harin na ranar Juma'a na san rai ne, amma Azerbaijan na masa kallon na ta'addanci. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan, Ayhan Hajizada, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa Koda yake an dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin na Azerbaijan da ke Iran na wani dan lokaci, hakan ba yana nufin an yanke hulɗar diplomasiya ba ne. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaran aikinsa na Iran, Ibrahim Raisi, a ranar Asabar ɗin da ta gabata, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce yana fatan za a yi bincike sosai a kan harin na ta'addanci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai
ya rabana mun ta kaka ya rabana mun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iya yan mun ne ki mata iya yan mun ne ki so son kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka kaye mu mata So some cassia him mata, and look at your mata, and look at your mata, to get a mata. Yara banamunta kaka, we must have a little mata. Yara banamunta kaka, we must have a little mata. Mata ya yamu nisi, mata ya yamu nisi.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakan shi kike kin karin adalci da siyasan nan na fakiran ki ka jaje cikin kada zalunci mai za ka bada cikin
masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
ina nan tun misalin karfe 11:30 na rana ina jiran dauki kudi babu kudi a ATM din
tun karfe 6 ba su sa kudin ba har yanzu da na koma ba su sa kudin ba yanzu naje wasu bankunan ma sai a ce in ka bala'i ma ka ga kudin ma sun kare gaba da
ba abin da ake kasuwa zauna ake mutane da zauna suke nan duk hakuri da muka shiga kare ne
batun sauya wasu daga cikin takardun kudaden Najeriya da martanin da ya biyo baya shine batun da zamu tabo a cikin shirin an kasa da hukuma na yau a dakace mu
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumbuce tushen lalaci roko da bara da tuma sanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more yanci
madalla Matsare gabanin babban bankin Najeriya CBN ya sanar da karin kwanaki 10 akan wa'adin da ya ayyana a baya. Talatin nan cewa 31 ga watan Janairun bana ita ce ranar da za a rufe karbar tsaffin takardun kudin kasar nau'i uku wato naira 1000 da naira 500 da kuma naira 200. Sai dai bayan korafe-korafe daga al'umma na sassan kasar babban bankin na CBN ya sake ayyana ranar 10 ga watan gobe na Fabrairu da zama ita ce ranar karshe da tsaffin takardun za su daina aiki a hukumance. Amma ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba domin kuwa ƴan Najeriya na ci gaba da kokawa game da wannan batu.
To sunana Alhaji Adamu Ibrahim Tama, Warwa local government. Ban samu kuɗi ba, nazo ina kan layi har yanzu ma ba su samu. Ina nan tun misalin karfe 10:30 na rana. Ina jiran dauki kuɗi. Babu kuɗi a ATM din.
Sunana Sagir Adamu Aisami. Nazo wannan banki tun karfe 6 ba su sa kuɗin ba, har yanzu da na koma ba su sa kuɗin ba. Yanzu dafa sikin zan yi, amma gaba ɗaya sun ma kulle kofar sun hana shiga. Tun karfe 12 suka kulle kofa suka ce an rufe deposition sai gobe.
Sunana Mustafa daga titin Dajeren Region Lemo. Nazo ne dai tun karfe 11. Ina jira kuma dai har yanzu ba a sa kuɗin ba ATM. Inda nama ne tira na zoyi amma kuma har yanzu ba a sa ba. To naje wasu bankunan ma sai a ce in ka bala'i ma ka ga kuɗin ma sun ƙare gaba ɗaya.
Tika Muhammad Dogo. Ga mu nan zaune dai mun yi jugun-jugun kasuwar ba wani abu. Sai abin da ake kasuwa zaune ka zage a nan ka gani kowa. Ba mu kaɗai ba nan duk mutane da zaune suke nan. Duk ka ga ana wani motsi to banki ne ake turore ne ana zage-zage. Saboda ana cikin wani hali kowa na so ya samu ya so fita daga halin da ake ciki. Fa dai jihar Kano local government ne ba 44 bane ba. A bincika duka local government guda hudu ne ina cike suke da bankuna gaba daya. To kana kauye ne banki zaka yi.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji matakan da babban bankin na Najeriya ke dauka da kuma ra'ayin masana game da wannan batu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka. Kasali har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka.
Matsare daga cikin matakan da babban bankin tarayyar Najeriya ke dauka shine ganawa da shugabannin kungiyoyin al'umma da na ɗan kasuwa domin su tallafa masa wajen wayar da kan jama'a. Kungiyar Miyatti Allah ta Najeriya reshen jihar Kano na cikin samfurin waɗannan kungiyoyi.
Abinda nake kira ga ƴan uwana Fulani, wannan abu ya zo zamani ne, dole mu bi shi. Saboda haka muna kira ga Fulaninmu yan kwanakin nan da suka rage, gashi nan zamu kira ga shugabanninmu na ƙananan hukumomi su yi kokari, za a tura musu da ainihin masu POS da za su iya taimakon su. Kudinka in dai ba su wuce 10,000 ba, za a baka sababbi yanki take. In sun wuce haka kuma za a iya bude maka account. Dan Allah, dan Annabi, muna roƙon su daure su fito su karɓi wannan abu hannu bibbiyu. Minan da on bandire en an fulɓe kule Allah tokke ku zamani ruwadda ni.
Sunana Abdullahi Bakoji Adamu, Director General na Miyatti Allah ta jihar Kano. A hukumar Central Bank ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar Kano, babban bankin tarayyar Najeriya ya bamu wannan dama a yanzu haka mu kawo mutanen mu sama da kamar 100, mu kawo su za a basu naira 1,500 na canji sababbin za a basu, su kuma su kawo tsofaffi sai a basu sababbi sai su koma ƙauyukan su je su rarraba. Wannan shine alƙawarin da babban bankin tarayyar Najeriya ya mana a jihar Kano, kuma muna godiya ƙwarai da gaske.
Alhaji Umar Ibrahim Biyu, babban controller reshen Kano na bankin tarayya, da Hajiya Rakiya Muhammad, director mai kula da sha'anin fasaha sadarwa a sharfatar bankin da ke Abuja, suke jagorantar aikin wayar da kan jama'a a jihar Kano.
Wasu suna ta cewa za su kulle shagunan su, sai muka ce to yanzu abin da ya kamata a yi shine a bi ƙauye-ƙauye, a bi kasuwanni, kusan masallatai, manyan masallatan cikin Kano, an je mun yi wannan canji.
Amma ba ka ganin kamar bankin CBN tana fargajaji ne? Misali kamata a ce tuntuni lokacin da kuka ba da wa'adin farko na watanni uku nan, ya kamata a ce kun yi waɗannan dabaru ɗin da kuma tsare-tsare.
To ai ka san tunda aka soma bayan an ba da wannan wa'adin wata uku, ai ba mu daina ba. yanzu ne da muka ga abun kamar wasa-wasa lokaci na yi kuma kamar jama'a ko san tunda aka so mu aka bada wannan wajajen Oktoba wallahi mutane ba sa ma kawo kudin su bankuna kowa ya zauna kamar cewa ma ba za a yi ba sai da aski ta zo gaban goshi sai jama'a suka hankalin jama'a tashi to shi yasa kaga muka suka fara zuwa bankuna da sauransu
amma bar kana batun magana zuwa bankuna wasu suna cewa suna zuwa bankuna na musamman mashina nan na ATM ba sa ganin sabbin kudade a hannu guda kuma su bankuna suna cewa ita bankin CBN ce bata ba su sabbin kudade ba dan haka suke saka wadancan sabbin kudade a cikin mashina ATM
ai yanzu duk bankin da yasa tsohon kudi a mashin ATM kama shi zamu yi saboda duk bankunan cikin Kano sai dai basu nemi kudi ba muna ba su iya gurgudu kuma in na ga ma kudaden da muka saki na bankuna dan su saka a cikin ATM akwai bankunoni da muka sha zuwa zamu je mu tarar da su ba su sa kudin a cikin ATM ba za su zamu sa su dole su fitar su saka kuma ce musu muke duk wanda kudin sa ya kare ya zo san dubban bankin Najeriya zamu ba shi kudi kuma duk lokacin da kudi ya shigo haka muke raba musu
yanzu aka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan batu da ma malam Aliyu Wadana shugaban reshen jihar Kano na cibiyar ƙwararrun harkokin banki ta Najeriya wato CIBN a takaice ke cewa
wannan abu da babban banki ta zo da shi an zo ne saboda a rage kuɗin da ke zagayawa a hannun mutane idan misali kamar babban banki yanzu ta ce ta janye biliyan 10 to kila abin da take so ta rarashi kila ko biliyan 1 ko biliyan 2 saboda mutane su koyi amfani da electronic platforms da ake da su ana so a yi mu'amalan ta harkan internet ba sai ta ruwan kudin ba saboda shi kudin ma buga shi da shi abin da muke kira cash management shi ma wani abu ne wanda yake shi ma gwamnati kudi sosai
amma mutane suna ta kokawa akan wannan wahalhalu da suke fuskanta a yanzu ya kake ganin wannan buri misali na CBN da kake faɗa zai cimma kuma a lokaci guda mutane ba su sha wahalar da suke ciki ba yanzu
to mutanen karkara da kake magana mu'amalar su ta kuɗi ba manyan mu'amala suke ba kila magana ce ta 5000 ta 10000 ba makudan kudade bane ba to wannan abu banga ta ina za a ce wannan abu zai wahalar da su ba amma dai kuma burin shi babban banki ya za a yi su ma a shigo da su cikin mu'amala ta banki so kawai dai kiran da nake so in yi ma shi babban banki a nan gurin shine a sauwaka ma irin sharida na bude abin da muke kira tier 1 account idan aka sauwaka wannan abu kananan account kananan asusu na banki idan aka sauwaka su wajen sharuɗan bude su tunda daman transactions din da suke yi ba na wasu kudade bane ba sosai sannan kuma su kuma agent da muke da su sai a empowering din su
amma su POS
agent da suke POS wanda ya zama na they are registered an san su sai a ba su dama su dinga bude irin wayannan kananan accounts din a guraren kasuwancin su na POS so wannan zai taimaka wajen samun wannan inclusion din da ita babban banki take so a cimma bayo kowa dama ya shigo cikin a dama da shi cikin mu'amala ta banki
to yanzu gashi an shiga halin kakana kai yaushe ne kuke hasashen wannan abu zai sauƙaƙa
to kasan sabon abu ne aka shigo da shi dai da mutane suke tunanin wai a sati daya sati biyu duk wani abubuwan su cimma wannan guraren gaskiya magana gaskiya ba abin da zai yiwu bane ba ni a hasashen da ne muna ganin nan da wata biyu wata uku abubuwan za su laba so amma dai sai an shi babban banki da sauran bankuna da ake da su na kasa sai sun ci gaba da mu'amalan wayan ma mutane da kai akan yadda za su tafiyar da lamarin su na banki
malam Aliyu Wadana kenan kuma shine cikamakin shirin yan kasa da hukuma na yau ne makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen da
kai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mana Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger
zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun halaka mutane uku a gabasin ƙauyen Amzigar da ke jihar Agadez jaridar ta ce wasu majiyoyi sun bayyana cewa an shafa lokaci mai tsawo ana tsere a tsakanin maharan da waɗannan mutane kafin daga bisani daya daga cikin motocin ta da ki motar su wace ta lingisa ta kuma kama da wuta a take to amma da haka ƴan bindigar basu dangana ba suka yi ta harbin su da bindiga aka jaridar Le Sahel na cewa karamar sakatariyar majalisar dinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai Joyce Msuye a yayin rangadin da ta gudanar a Niger ta gana da shugaban kasa Mohamed Bazoum inda ta fara da yi masa bayani kan shawarwarin da aka tsayar a taron neman mafitar halin da ake ciki a yankin tafkin Chadi jaridar ta ce jami'ar ta majalisar dinkin duniya wacce ta ziyarci Walam ta yaba da yadda al'umma ke nuna juriya a game da mawuyacin halin da ta tsinci kanta sakamakon matsalolin tsaro a cewar ta sun buƙaci ganin hukumomi da masu hannu da shuni sun dauki matakan da za su bada damar daidaita al'amura ta yadda su da kansu za su dauki nauyin kansu su kuma yi rayuwa cikin mutunci jaridar Niger Enter Ebdo ta ce ana ci gaba da yin tonon silili a shari'ar da ke tsakanin gagga daga cikin shugabannin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulkin 31 ga watan Maris na 2021 inda Captain Guruza da Laftana Moru suka tabbatar da cewa Colonel Major wato Manjo Ahmad Jubo ya kira wani babban taron sojoji a wata garkarsa a ranar 27 ga watan Maris inda aka tattauna a game da ta inda za a kifar da shugaba Isuhu da nufin hanawa mutunan da suka kira wanda ba dan Nijar ba ya karbi lagamar mulki jaridar ta ce Captain Guruza da Laftana Moru sun gaya wa kotu cewa sojojin da suka halarci wannan taro sun hada da matuƙa jirage da direbobin tankunan yaki da shahararru a harbin bindiga waɗanda a ƙarshe Manjo Hamadu ya rarraba musu kuɗaɗe daga jika 100 na sefa zuwa jika 50 jaridar La Rue de l'Histoire na cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa wato CNDH ta tura tawaga gidan kasan kwalo domin tantance yanayin da ake tsare da shugaban kungiyar fafutuka ta M-Sosande Abdullahi Saidu wanda ya fada hannun hukumomi sakamakon zarginsa da hannu a gobarar da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka tayar a mahaƙar zinaren tamu kwana guda bayan farmakin da soja suka kai a wannan wuri. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Wani ban mai ƙarfin gaske ya fashe a wani masallaci mai cunkoson jama'a a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Litinin inda ya kashe mutane aƙalla 61 tare da jakkata wasu fiye da 150. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin a tsakiyar fashewar babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa a cewar 'yan sanda. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ba Ukraine jiragen saman yakin F-16 ba. Yayin da Kiev ke neman ƙarin gawurtattun makamai domin yaƙi da mamayar Rasha. Wani mai ba ministan tsaron Ukraine shawara, Yuri Sak, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa Ukraine ta so ta nemi a tura mata jiragen saman yaƙi irin su F-16 bayan da ta samu tankokin yaƙi. Shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya isa ƙasar Zimbabwe don tattaunawa da takwaran aikinsa Emmerson Mnangagwa da nufin ƙara ƙarfin haɗin gwiwa a fannoni da yawa tsakanin ƙasashen biyu. Lukashenko ya isa Harare babban birnin Zimbabwe don ziyarar kwanaki biyu inda Mnangagwa da dabban magoya bayan jam'iyyarsa mai mulki suka tarbe shi. Ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ne na kusa. Belarus da ke a ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet ta goyi bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine yayin da Zimbabwe ta yi ikirarin ita 'yar ba ruwa na ce ta kuma ƙin Allah wadai da Moscow.
Don masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri shi har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.